بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wajen ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya sake ba mu damar ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka, littafin Uzzatul Ahkam, a wannan majalisi na masallacin Shekhul Islam Ibn Taymiyya da yake unguwar ‘yan awaki kusa da kan titin bypass. Muna karatu a cikin kitabul Tahara. Kitabu Tahara muke karatu, sannan muna cikin babin da yake magana a kan wato alwala da tsarki, wanda a yau muna cikin babin da yake magana a kan shiga banɗaki. Yau 24 ga watan Jumadal Ula, Hijira Annabi tana 1447, wanda shi daidai da 15 ga watan 11 miladiya 2025. Za mu tashi alhadithul khamis ashar, a hadisi na 15 a cikin hadisan da malam ya jero na shiga banɗaki. Hadisi na 15, مالاً يتي عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري. ببن صحابي أبو قتادة، أنا تمس أبو قتادة الأنصاري، سننسى الحارث ابن ربعي الكنية سشين أبو قتادة. أبو قتادة متم مدينة نينة قتلين قبيلة الخزرج. الله يا أذر تاشي ga musulunta, har ma ya yi yaƙi a bayan manzon Allah. Yaƙin Uhud shi ne farkon yaƙin da ya tare da manzon Allah, sannan duk yaƙe-yaƙen da Annabi ya yi da shi aka yi. Akan ce masa jarumi mai kare manzon Allah, sojan manzon Allah, ɗan agaji ne na farko wanda yana kusa da manzon Allah sassan. Duk inda Annabi zai motsa a wajen yaƙi, yana tsaye a gefensa saboda ya kare manzon Allah. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya, tunda yana kamar yadda kusan sarakuna suna tare da wasu a gefensu, to shi yana cikin wanda yake tsaye a gefen manzon Allah. Annabi yana kan abin hawansa, sai gengedi ya ɗauki Annabi. Kuma kamar yadda kuka sani, gengedi a matsayin Annabi, a matsayinsa na ɗan adam na yau da kullum, al'ada ta ɗan adam takan kama Annabi. Da ya gengedi, sai Annabi ya zamo kamar Yesu haka, kamar zai faɗo daga kan abin hawansa. Da kai kana gengedi ko tuki mota kake, kai gengedi sai kai losing control. To haka Annabi yana kan abin hawansa, sai gengedi ya ɗauke shi. Sai haka kamar zai sulmuyo daga kan abin hawan shi, wannan bawan Allah Abu Qatada shi ya kare Annabi, ya mai da shi, sai ya tara Annabi, ya gyara wa Annabi zamansa. Zala da ya farka, ya ga abin da Abu Qatada ya masa, sai an attaki, sai manzo Allah ya ma addu'a, ya ce hafizakallah bima hafizta nabiyya, yadda ka kare annabin Allah, kada ya sulmuyo, kai ma Allah ya kare. Annabi ya masa addu'a mai daɗi. Wannan shi sai ake cewa da shi ɗan agajin manzon Allah. Sahabbai sai suka sa masa wannan suna, Farisul Rasul. Farisul Rasulillah, haka ake ce masa. Ya mutu a shekara ta 54 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ya rawaito mana wannan hadisi. Abu Qatada yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, manzon Allah ya ce, لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول kada daya daga cikin ku lokacin da yake fitsari kada ya kama al'aurarsa da hannunsa na dama kar mutum ya ce zai rike azzakarinsa da hannun dama yana fitsari idan Allah ya ce wannan hani ne hanin kuma wato na haramci ana haramun ne namiji da zai kama ruwa yace zai rike al'aurarsa da hannun dama wannan yana daga cikin ladaban musulunci da ya koyawa wato dalibai wajen biyan bukatar su a cikin bandaki kenan karkace zaka shiga bandaki kace zaka fitsari ko amma waya ko wani abu kace zaka rike wato al'aurarka da hannun dama annabi ya hana wannan hani ne na haramci sannan sai annabi ya ce kamar yadda wannan sabiyar roto ولا يتمسح من الخلاء بيمينه kada mutun yace zai goge wato tsugunan da yi da tissue ko da hoge yace zai yi da hannun dama ana karkai tsarki ma da hannun dama tsarki da hannun dama wanda Allah ya hana ba a yi sai dai idan mutun bashi da hannun hagu to kuma wannan wata lalura ce amma mutum yana da hannun dama yana da hagu an hana shi tsarki da hannun dama yana daga cikin ladaban da manzo Allah ya koyar wala ya tanaffasu fil ina lokacin da kake shan ruwa karka ce zaka yi numfashi akan kofin da kake shan ruwa zaka wani yana shan ruwa numfashin shi ya dauke yana sai ya ci gaba da shan ruwan sai ka je yayi nishi annabi ya hana mutum yayi nishi a ƙwaryar da yake shan ruwa za ka samu yara suna wannan yaro kana ba shi ruwa ko shayi yana sha kuma sai ya numfashi a ciki a ka ɗauke masa ce ne ya ɗauke san da numfashinsa ya ƙare shi ruwa ta damu mutum za ka yana sha kwat-kwat-kwat sai kuma ka je nishi a ciki annabi ya ce a daina nishi da numfashi a cikin kofin ko ƙwaryar ko kwanon da kake shan ruwa iyaye su koyar da ɗalibai za su koyar da yaransu wannan ladabi ba a san mutum ya ne domin akwai cututtuka da suke fitowa sai su haukar ruwanku wannan hadisi Imam al-Bukhari Imam Muslim da rawaito shi yana da cikin kamalar shari'ar musulunci cikakka cewa ta zo da ladabai da ya kamata mutum ya kula da su na shiga banɗaki na rayuwar yau da kullum kamar yadda ya zo a wannan hadisin na Abu Qatada al-Ansari mazala ya hana mutum ya rike al'aurarsa ta dama domin ha lokacin da yake bauli saboda ita dama hannu ne mai daraja wanda ake cin abinci da shi wanda kuma da shi ake nuni a cikin sallah da shi sannan an hana mutum zai tsarki da hannun dama ma ko na fitsari ko na gaibi wannan duk girmamawa ce ga mutanen dama li ashabul yamin mutanen dama su ne 'yan aljanna abinda aka fi so dama a girbin mata sannan an hana mutum ya numfashi a cikin ruwan da yake sha ko shayin da yake sha za ka samu wani ya ɗebo shayi da zafi sai ka ga yana bushe shi waya huce wannan shi duk abin annabi ya hana wani idan ya ma zafi ba shi ya huce ko ka fifita shi da wani abu amma dai ka ce za ka sa bakinka ka busa annabi ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin akwai ƙazanta a ciki dan a iya samun ruwan bayan ka sha wani ma zai sha to hakan ba daidai ba ne wannan hadisi yana koyar da mu cewa hani ga wanda zai fitsari ya dinga kama al'aurarsa wato da hannunsa na dama duk da shi wannan hanin na haramun ne sai daidai wasu jumhurin malamai sun ce wato hani ne na karhanci kamar yadda aka hana mutum ya yi tsarki da wato na fitsari ko na tsuguno da hannunsa na dama ana ji ko sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa shari'ar musulunci shari'a ce mai tsafta shari'a ce wadda take tana da tsari da ladabi a wajen wato duk abin da mutum zai yi na rayuwarsa yallai ya bi abin da shari'a ta ce babu abin da shari'a da ta bari wanda ba ta magana a kansa ba الحديث السادس عشر حديث نقوم شاشدا عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يروي حديث قال يكتوى مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين وترانا من ذال لنا وتياجي انقوى سيهوكي تودي قبن وسقبرك ودابي فقال سيمن ذال لنا إنهما ليعذبان wanda suke cikin kabarin nan azaba ake musu yanzu a wata ruwayar manzala sai da da yazo daidai kabarin sai ya zama alfajarin sa wani abu ne mai kamar jaki sai ya danga tutsu yana tutsu kamar zai wato ya sako da annabirin kansa sai manzala ya tsaya sai ya sako sai yake tambayar sahabbai wannan kabarrukan waye kabarin waye wannan nan sai aka ce kabarin wane da wane ne to sai manzo Allah yayi wannan magana yace innahuma la yu'azzaban to yanzu wannan mutanen guda biyu kuke fada azaba ake musu wa ma yu'azzaban fi kabir abinda yasa ake musu azabar a wajen mutane ba wani abu bane mai girma da zasu iya nesanta yinsa a idan mutane suna daukan abun ba wani abu ba ko kuma manasa wato kin yin abun ba wani abu ne mai wahala sababin da yake sa ai musu azabar ba wani abu bane babba da mutum ba zai ce ba zai iya dainawa ba sai manzo Allah yake bayanin abin da yasa ake musu azabar manzo Allah ce amma ahaduhuma وكان لا يستتر من البول داي daga cikin su wato baya kare kansa in zai fitsari ko ina kware al'aurar sai yake fitsari kamar da zamu samu akan titi haka bakin kwata sai ga mutun ya tuka wannan sai na fitsari ko wannan ya jawo ake ma azaba kawai saboda al'aurar sa waje a wato ruwaya kuma la yastabri'u min albaw baya bari ya gama fitsari kun gane baya barin ya gama fitsari sai ya zuba ruwa su yana yi bai gama digewa ba sai ya kwara ruwa wata ruwayar la yastanzihu min albaw baya wato kare kansa ga barin tardatsin fitsarin sai ya dinga fitsarin tar inda zai dinga dawowa kafarsa ko ya dawo tardatsinsa ya hawo kan jikinsa kaga wannan yana faruwa duk wa'annan abubuwan guda uku suna faruwa akan samu mutum baya kare kansa wajen tsuguna ko ina sai ya kware kafarsa a al'aurarsa wannan ma sai an jawa wato iyaye mata hankali wuta za ta shiga banda ake sita ba kofa a buɗe kuma ɗanta zai iya shigowa wani ma zai iya shigowa sai kuma a ga tsaraicinta to wannan yana jawo azaba kabir na biyu kuma rashin barin a gama fitsarin kafin a maka ruwa shi ma iyaye mata suna wannan na uku ma mata suna yi la yastanzihu baya kare kansa ga barin tallatin fitsarin sai mace ta bari sai fitsari ya kama ta dagam sai ta ji kawai tana zuwa sai ka ji kana waje ma sai ka ji ƙarar fita fitsarin kuma duk yana tsallowa a jikinta da kafarta da mazan da mata duk suna wannan saka dukkan da lafiya fitsari kai kokarin ka kare kanka ya zama ba inda wanda zai ga al'aurarka sannan karke fitsarin da zai dinga dawo ma tana tsallar da shi yana dukan wani dutse ko siminti ko wani abu yana tarratsinsa yana dawo ma sannan karke fitsarin kana gama ka ce zaka zuba ruwa ka bar shi ka dan ba da dan sakan ragowar su zama sun gama digewa sannan sai ka samu sai wa'annan abubuwan guda uku suna jawo mutum azaba kabir ga manzala ne yake faɗa annabi ya ce wa'annan mutum din da na sauka daga kan abun hawa na saboda ana musu azaba ɗaya daga cikin su wannan matsalar su baya bari fitsari ya dige masa baya kare kansa yana barin al'aurarsa a waje baya bari ya zama cewa yayi fitsarin a nitse ba yana kwarara shi a jikin wani dutse ba sai zaka wani in fitsarin ya matsayi shi zai zo kawai sai kaga yana dukan bango ko yana dukan wani dutse kuma yana tarattsi akan kafarsa ko tufafinsa to haka wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo azaba kabari kuma ba wanda zai iya cewa ba zai daina ba ko ba za ka iya kare kanka ga faɗa wannan za ka iya haƙura ka zama wajen da duk ka gani cewa in ka tsugana za a ga al'aurarka sai ka haƙura ka tafi gida ko ka samu wani sannan ka yi fitsarin a nitse ba tare da tarattsinsa yana dawo ma ba wa amma al'akhir annabi ya ce mutum na biyu tunda kabari biyu ne mutumin na ɗayan wanda shi ma ana yi masa azabar kabari fa kana yamshi bin namima mutum ne algungumi mai gulma mai munafunci ya ɗauki maganar wannan ya gaya wancan dan ya haɗa faɗa shi kuma gulmace ake sa wanda shi ma ya zama al'adar mutane yanzu dama ta ne suke yanzu gulma ta koma wajen maza ɗauko maganar wannan ya gaya dan ya haɗa faɗa to duk wanda zai dinga magana ya faɗi wannan gana wannan a wajen wancan ya faɗi wancan ya haɗo ta wancan ya haɗa wancan ya haɗa faɗa to shi wannan ana yi masa azaba dalili ne daga abubuwan da suke jawo azabar kabari gulma da yin fitsari akan titi ba tare da an sitirce jiki ba to annabi da yake Allah ya siffanta shi da bil mu'minina raufur rahim annabi yana da tausayi yana son wato al'ummarsa su tsira daga barin azaba to sai annabi yace fa akhadha jaridatan ratibatan fa shaqqaha nisfayn fa gharaza fi kulli qabrin wahida sai annabi yace a cin ko masa zargan da yadda dabino wannan abin da dabino yake zubowa yake fitowa cikin sa kamar reshe ne ko mana sai annabi ya ce aka sai aka musu guda ɗaya sai ya tsaga ta guda da ya tsaga mu sai kowane kabari sai daidai kan kabari sai ya cusa ɗaya nan ma ya cusa masa zangar ne yadda binan guda biyu sai ya daddasa musu wa qalu sahabbai da suke tare da annabi sai suka ce ya rasulullah lima fa'alta hadha me kenan wannan yake nufi wannan abin da kai na dasa zangar ne yadda binan akan kowane kabari me hikimar yin haka me yasa menene dalilin yi saboda su samu ilimi qala sai manzo Allah ya ce musu la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsa wannan na dasa musu wannan zangar ne yadda bino ne domin Allah ya saukaka yi musu azaba a cikin kabari mutakar wannan abin da na dasa musu bai bushe ba to za a saukaka musu azaba to zai daina bushewa zai zauna bai bushe ba ne kaga zai bushe wani ma a rana ɗaya zai bushe saboda irin ranar madina to annabi ya ce na dasa musu ne don Allah ya rage musu azaba mutuƙar wannan abin bai bushe ba to za a sassauta musu azaba haka hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar to anan ne nake son ja hankalinmu sani cewa dasa bishiya a kan kabari da muke yi mun binne mutum ba sunna ba ne hasali ma mummunan zato muke wa makabar domin annabi bai dasa wa waɗannan ba cewa yi azaba ake musu ya dasa ne don Allah ya sauƙaƙa musu azaba kafin abin ya bushe sannan mu da muke yi da kaga mun ana binne mutum sai kaga ana neman darbejiya ko wani abu sai a tsinko so a zasa yin hakan ba sunna ba ce hasali ma kana yi wa mamacinka mummunan fata ne cewa azaba za a yi masa kai ma kana kwaikwayon gashi ka dasa masa ko za a sassa ta masa azaba kun gane magana kabari idan an binne mutum abin da ya zo na sunna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka binne Usman ibn Maz'ud sai annabi ya ce a nemo masa wata marmara an san marmara ai sai annabi ya kawo shi sa a daidai kansa ya ce to na sa alama dan gane kabarin dan uwana kuma yanzu ka je Madina duk makabartar baqiya in ka kewaye ta ba za ka ga wani an dasa bishiya ba dutsen nan za ka ga an sa dan shine annabi ya ce ga alamar da zan gane kabarin dan uwana kenan ba a dasa wannan abun dan annabi ya dasa saboda shi annabi Allah ya sanar da shi ɗan kabarin azaba ake musu su haka sai annabi ya dasa ya ce ina kaunar Allah ya sauƙaƙa musu azaba mutukar wannan abun bai bushe ba kaga mu mun kwaikwaya mun zo mun dasa musu kaga muna musu fatan cewa ana musu azaba ne su haka ba sunna bane sa wata bishiya ko wani ganye ko wani reshen warabu a ce a sa a kan kabarin mutum mun ne san ta yin wannan in kana son ka yi alama sai ka dauko dutse ko wani marmara sai ka sa ko wani abu dai da zaka gane shi ma rubutun annabi ya hana ba a rubutu akan makabarta wane ya mutu ranar kaza da waye da waye annabi ya hana a yi wa kabari su mutu annabi ya hana a tada kabari irin yadda muke kabari tun annabi ya hana wannan sai ka mutu ya kiyaye in kana son ka bi sunnar annabi sai ka samu marmara ko dutse sai ka sa akan kabarin shine zaka gane wata alama ko kuma wani katako ko wani abu dai da kai zaka gane alamar amma banda rubutu banda sunanci banda zama akan magabarta duk muna yin wannan je mu zauna akan kabari ko mu tattaka yadda mutum yake da mutunci yana da rai haka ma da yake mace yana da mutunci shiga makabarta ma kai hasali annabi ya hana ma a shiga makabarta da takalmi duk kuma muna shiga wata rana annabi ya shiga cikin makabartar baqiya yana shiga sai ya gano mutum ga yi can da takalmansa ya ce kai ya sahibas sibtiyatayn alqis sibtiyatayn kai mai shayar da fada din nan sibtiya silifas da ake yi wani gari ne suke sun kware da yin su kuma a ce dan kofawan bai taimen da yake sanar da takalmin dan kofawan ban nan cire mutumin ya cire ya watsar da takalmin sunna shine shiga makabarta ba takalmi sai dai idan akwai abin da zai cutar da kafarka amma sunna idan ka shiga makabarta ka tuba takalmi tun daga annabi ya umarta wanda yake da takalmin ma ya tube kuma ya tube ya wurgar cewa haka sunna shine a samu ya zama cewa an shiga ba takalmi amma in malamai suka ce idan akwai abin da zai cutar da kai a kafarka babu laifi to ballantana taka kan abu wanda muke yi saboda wani mutane sai sun leka abin da ake hakawa sai ga mutane dai a tsaye sun je sun kewaye da inda ake haka an take kabarukan mutane ba daidai ba ne sannan mu ma kuma ba mu da tsari wajen tsara makabartarmu makabartu ana yi musu hanyoyi inda mutum zai taka ya wuce amma mu nan haka muke yin sakara sai zama ba hanya Allahumma sai wasu makabartan dai na san an musu hanyoyi amma yawanci ba mu da hanyoyi shi sa ake tattake gaba to zama manzo Allah ya ce da ka zauna akan kabarin mutum gware ka zauna akan garwar shi yahuda ma duwawu aka annabi ce kaga akwai azaba ce to gware ka sha wannan azabar da ka zo ka zauna akan kabarin mutum aga duk ba ma zama mu tattakewa muke su muke yi wayannan kabarurrukan da annabi ya wuce ana musu azaba ba fa akan wata hanya ba a cikin makabartar baqiya kuma musulmai ne fa a makabartar baqiya annabi ya zo wucewa duk ragowa ba a yi musu azaba sai su wayannan saboda wannan laifukan da suke su haka mutum ya kiyaye azabar kabari gaskiya ne sannan mu kiyaye kwaikwayon wani abin da in ka san baka san ma'anarsa ba kar ka ce zaka bi sannan mu sani cewa annamimanci haramun ne ya bayin Allah gulma wanda wasu mai da shi shine abin neman abinci. Ana samun kuɗi wannan ya ɗauki gulma kaza, masu zuwa wajen masu mulki ko masu dukiya su kai musu gulma ta wani an yi kaza wani, wannan yana jawo mutum azabar kabari, yana daga cikin sababbin azabar kabari. Hadisin yana koyar da mu rahama irin ta manzon Allah da tausayi da yake wa sahabbansa, da ya hanyar duk da zai bi ya nesanta su ga barin abin da zai kawo musu azaba. Sannan ana son ko mutum ya yi laifi ba sai ka kama sunansa ba. Kaga annabi a nan bai kama sunayen ‘yan kabarurrukan ba, ya ce ana yi musu azaba. Da annabi yana so zai faɗi sunansu ne. Mu sani ya bayan Allah, lallai akwai azaba a cikin kabari. Allah ya tabbatar mana ana azaba a kabari. Azabar kabari tabbatacciya ce. Akwai wa'inda wato annabi da kansa ya ce ba don kar ku binne junanku ba, da na roƙi Allah ya buɗe muku kunnenku ku dinga jin yadda ake wani kabari azaba. Ya ce to amma idan kuka ji mutane wasu da yawa ba za su binne ‘yan uwansu ba don kar su shiga azaba. Ya ce amma in ana azabar kabari duk abin da yake halittar Allah yana jin azabar kabari banda mutum da aljanna. Tunda aljanna kadai ba sa jin wato yadda ake dukan na wanda yake cikin kabari. Allah ka tsare mu daga azabar kabari. Shi sa manzo Allah kullum sallah ta farilla sai ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar kabari. Idan ya zo ta yi ta ƙarshe a cikin sallar farilla yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Allah ka tsare ni daga azabar kabari. Saboda duk wanda suke cewa babu azabar kabari wato molanta suke. Saboda manzo Allah ya ce mana al-qabru awwalu manzil min manazil al-akhirah. Kabari shine mataki na farko daga matakan lahira. Abinda aka samu a kabari na gaba yafi. To ko da mutum ana masa azabar kabari yawan addu'ar ku kuma ‘yan uwansa yana sa a rage masa ko kuma a share masa gabaki ɗaya a yafi masa. So haka mu dinga ziyartar kafi samu zalaye umarce mu cewa na haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhir. Da na hana ku zuwa ziyartar kabari amma yanzu ku dinga zuwa, domin zuwa ziyartar kabari zai taimakawa wato wanda yake kabari. Sannan manzo Allah ya ce kuma suna tuna muku ranar lahira. Idan kana zuwa kan kabari ki wa mutane addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana rarrage musu azabar kuma yana haskaka musu kabari. Sanda ka je ka ɗaga hannu kake addu'a wanda suke kabari, Allah yana haskaka musu kabarin, sannan kuma yana rage musu ko ya ɗauke musu azabar kabari. So tunda haka ne kai ma ka san za ka mutu wata ran, wata ran kai ma kana cikin kabarin. So haka dinga zuwa ka yi don kai ma wata ran kana kabarin a zuwa, domin ba abin da na kabari yake so irin addu'a. Ba abin da wanda yake cikin kabari yake so irin addu'a. Sannan ka duba kanka, duba nawa duba, muna zuwa makabarta ziyara ko ko sai an mutu a kawai sannan za mu raka. ‘Yan kabarin nan ‘yan uwanmu ne, suna buƙatar addu’a, suna kuma samun ɗebe wato kewa lokacin da muka je muka ziyarce su. Muna ɗebe musu kewa, musamman ɗan uwanka, babanka, babanka suna jin ana mai musu da rai ka zo ka kawo musu ziyara, suna jin daɗi, suna ɗebe, suna samun an ɗebe musu kewa. To idan ba ka zuwa kai ma fa ba za a zo ma ba, in ka mutu kai ma ba za a zo ma ba. Yadda suke da wannan buƙatar kai ma in ka mutu za ka ji kana buƙatar. So haka ka sawa kanka wani lokaci kana zuwa makabarta kai musu addu'a. Yana daga cikin abin da ake so a dinga kula da makabarta shine yi musu addu'a ko da ba ka je ba. Ko hutuwa ka zo yi ta makabarta, annabi yakan zo zai huce na makabarta sai ya tsaya sai ya juya kalli makabartar ya ɗaga hannu ya musu addu'a. In aka ce titina akwai makabarta za ka iya yin wannan, kana cikin motarka sai ka juya ka ɗaga hannu ka musu addu'a ko ka sauka daga motar. In ma ba ka tashi ka tattaka ka je ba, annabi yakan yi haka, in zai wuce sai ya tsaya ya juya kai ma za ka iya yi. kuma akwai wata sunna da ba mu raya ta shine zuwa makabartu na kafirai ya ringa ce musu inda muku bishara ku ɗan wuta ne annabi ya ga mana wannan yace duk inda kaga kabarin kafiri kai masa bishara ka ce masa ɗan wuta ne ai ba ma yin wannan sunna ba ko wani ma bai san ina ne makabartar kafirai ba haka annabi yace duk inda ka huce kabarin kafiri kace ina yi ma bishara kai ɗan wuta ne haka annabi yace laji ɗan wani abokinmu tunda ya ji hadisin haka yake tashi duk ranar lahadi ba shi da komai sai ya tafi Ahmadiyya can wajen birgetin da makabartar kafirai sai ya shiga layi layi ina yi muku bishara ɗan wuta ne ku ina yi muku bishara haka yake tashi duk lahadi Sheikh Saleh Allah jikinsa tashi yake a gidansa yana nan a fage haka yake tashi Allah jikin mansa sai ya tafi a ƙasa zai ce yana askarin sai yana tazkin sai ya fara layi layi ke biya abu annabi ya ce muku bishara ku ɗan wuta ne ne muku bishara ku ɗan wuta ne haka yake wuni yana zuwa yi wannan sunna ce da yake mahdura ba ma yin eh to na mun ma mu je mun musu bishara da alheri wannan ta ranar yan wutan ka dinga zuwa makabarta ka gaishe da yan makabarta an kaje ko da baka san suwaye a ciki ba assalamu alaikum dar qaumul mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar nas'alullaha lana lakum wa lakum al afiya haka manzo Allah yake sai kai musu assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku dar qaumul mu'minin ya ku wannan gidajen mu'mina antum salafuna kun riga mu wa nahnu bil athar muna kan hanya mu ma muna kan hanya nas'alullaha lana wa lakum al afiya muna roƙon Allah ya mana afwa da mu da ku kuma wani wata ruwaya yaghfirullahu lana wa lil mustaqdimina minna wal mustaakhirin Allah ya gafarta wa wanda suka riga mu wanda suka jinkirta ma ba su tawo su ma Allah ya gafarta musu wannan kai addu'ar shiga makabarta kenan to idan kana da wani naka a ciki sai ka je kansa in ka san kabari in baka san gani ba daga nan inda kake bakin kofa zaka ce assalamu alayka ya abi ya abata ko ya umma ko ya ukhta ko ya akha dan uwanka ne in baka iya larabcin ba amincin Allah ya tabbata gare ka baba ko baba ta ko kawuna ko dan uwana ko dana ko matata inda baka sallama ina zo in gaishe ka Allah ya gafarta maka Allah ya maka afwa Allah ya haska kabarinka in kai wa wanda kake so wanda kaje dan shi sannan sai kai tajmi'i ku ya ubangiji ina roƙanka da rahmanka da karamcinka da jinkanka wanda duk suke kwance a gidan nan na mu'minai Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu afwa dukkan su Allah ka haska kabarin su Allah ka yalwata musu a cikin kabarin su Allah ka sa kabarin su ya zama rawdatul min riyadil janna ya musu addu'a za annabi ce za su ji daɗi suna jin daɗi annabi ya tashi wata ran yaje yayi addu'a ya daga mu cikin dare da yadda yake gyawa sabai cewa Jibril ne ya zo ce yanzu tashi wa wa'annan makabartar addu'a saboda a ciki suke cikin duhu yanzu da ne musu Allah ya karbi addu'ar ya haske ga musu kabari suna ta murna su saboda kai ma ka samu wannan irin ta gomashin abin da kake amma wallahi yawancin mu ba ma zuwa makabarta sai an yi me sai an yi mutuwa mu sani ƴan uwanmu ne a ciki kuma suna da haƙƙi a kanmu ziyartar kabari sunna ce ka dinga yi ka dinga zuwa kai ma wata rana can za ka tafi babu siwak wannan babun kuma zai magana akan aswaki menene aswaki mallam ya ce shi aswaki wani abu ne da ake amfani da shi wajen goge baki kamar itacen arak ko itacen arak a Saudiya ake samun sa ko itace irin wanda muke yi amfani da shi wannan na darbeja da sauransu shine cuttuɗa baki da goggoge baki domin a tsaftace haƙora a tsaftace harshe a tsaftace wannan lissa gam ɗin wana kenan zaki aswaki zaka goge haƙora za ka goge harshe, za ka goge saman haƙoran wannan gom ɗin. Fasiwa kuma taharatun lil fami, yin aswaki yana tsaftace baki, marbatun lil rabb, yana jawo ma Allah ya tada. Kaga wannan sunnan ma ba ma ne, ba yi wasa ba masallacin nan ba ka san mutum ɗaya biyu wanda suke aswaki. Ba ma yi. Akwai sahabban da suka je yaƙi aka buga shiru ba yi nasara ba. Sayyidina Umar ne ko wani yake cewa kai mu duba me yake faruwa ne, ya kamata a ce mun yi ne. Sai aka samu komai suna yi, aswaki ne kawai ba sa yi. Ita ai mun bar sunna, aka ce kowa ya ciro ita ce, aka yi ta goge ba. Washe gari ana koma kawai aka yi nasara a kan kafirai, da izinin Allah. Yin aswaki bayan ya tsaftace ma baki kuma zai jawo ma Allah ya yarda da kai. Saboda ba ka son ka gana da Allah a haka da bakinka daga ci goro ka ci abinci kai waya, sai ka tsaftace shi, sai ka goge shi. Annabi farkon abin da yake yi tashi da daddare, abin da yake fara yi shi ne aswaki. Kowa shi Annabi aswakinsa yana cikinsa. Amma mun bar wannan sunna tana neman ta muke. Da limamai da mamai da malamai da ɗalibai ba a aswaki. Sai dai mu karanta hadisan. Yalla ya kamata mu dawo yin aswaki ya bayin Allah. Aiki ne mai alfani, yana tafi da ƙazantar baki, da canjin da baki ya samu, yana tsaftace baki. Kuma kaka ɗauka an kayi shi kawai tsaftace bakinka, a za kuma rubuta ma lada. Duk wanda ya aswaki ana rubuta ma lada. Ana ganewa da lada a ciki. Yana daga cikin sunnonin alwala. Ana son a yi shi kafin a yi alwala, sunna ne. Tsafta ce da wadda Annabi yake kwaɗatawa a yi da ta. Yana da fa’idoji da yawa. Daga cikin fa’idojinsa tsaftar baki, sannan yana ƙara lafiya. Yana cire yanayin canjin baki. Yana kawo yardar Ubangiji, yana kawo maka lada, sannan kuma ya zama ka bi sunnan manzon Allah, ka zama masoyin manzon Allah, saboda kana kwaikwayon abin da manzon Allah ya yi. Koyaushe Annabi aljihunsa da aswaki sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin sahabban da suke rike masa aswaki shine Anas ibn Malik. Yana rike masa aswaki da buta shi ta alwala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai lokacin alwala ba, yanayin da ya canja ma yana ɗaukan ya aswaki. Hadisin farko a cikin babin shine al-hadithu as-sabi'a, hadisi na 17. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, Abu Hurairah shi rawaito hadisin, Allah ya dada Abu Hurairah. Qala, yake cewa qala rasul anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya rawaito hadisin daga manzon Allah, manzon Allah yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswak ma'a kulli wudu inda kulli salah. Muttafaqun alayh. Hadisin Abu Hurairah ne ya rawaito shi, Allah ya dada Abu Hurairah, yake cewa daga wajen Annabi ya jima hadisin, daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa laula an ashqa ala ummati, ba dan kar matsa in takurawa al'ummata ba, ba dan kar in takura matsantawa al'ummata ba, la'amartuhum bisiwak, da na umarce su umarni na wajibi cewa su dinga yin aswaki ma'a kulli wudu, duk sanda za su yi alwala, inda kulli sala, da duk lokacin da za su sallah. Ce to ba na son in matsa musu, da ba dan kar in matsa musu ba, da sai in ce duk alwalar da za su yi sun yi aswaki wajibi. Duk sallar da za su yi sai sun aswaki wajibi. Ce to in na haka zan takurawa mutane. To ba dan gudun haka ba, kaga wannan yana nuna mana me muhimmancin yin abin. Muhimmancin yin abin shi sha Annabi ya ce ba dan kar in takura ba, da duk sallah, da duk alwala sai in ce mutane su yi aswaki. Wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo shi. sallah tana da sha'anin sallah sha'ani ne babba domin alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa dan haka ne ya zama cewa wajibi ne bawaye tsarki ya gyara kansa kafin ya tsaya a gaban ubangijin nan kuma yana daga cikin sharadi na ingancin sallah ya zama cewa akwai tsarki yana daga cikin kamala tsarki yin aswaki in kana son tsarkin ka gabaki ɗaya da kama ruwa da alwala ya zama ya zama ya samu cika ya zama kana aswaki domin ka tsarkake bakinka kenan daga dukkan abin da ya rike a bakinka dan ka ci abinci ko ka sha shayi ko ka sha mangaro ko makamancin haka dan haka ne sai shari'a ta ce duk sanda za a yi sallah a yi tsabtace baki shi isa yana daga cikin abubuwan da aka ce sai ka yi in za ka yi sallah za ka yi ka yi alwala a alwalan nan kuma aka ce sai ka yi kuskuren baki kuskuren baki shi kaga tsabtace baki ne dan za ka yi karatu za ka yi tasbihi a cikin sallan nan ba a san sanda kake karatu wani abu mara daɗi ya fito daga bakinka dan nan ne sai Abu Huraira ya kawo mana hadisi yake gaya mana cewa annabin rahma sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa ba dan jin tsoron matsawa al'ummarsa ba da ya umarce su umarni na wajibi cewa su dinga yin aswaki duk lokacin da za su yi sallah ta farilla ko ta nafila domin akwai tsabtace baki da kuma kamala ta tsarki kenan wannan hadisin za mu koyi wasu fa'idodi da yawa a cikinsa daga ciki shi ne cewa yin aswaki wato son yin aswaki a kowace lokacin sallah ta sallah ta nafila ko farilla kai malamai suka ce har sallar jana'iza in za ka yi ana son ka yi aswaki sallar janaza ma in za ka yi kafin a tayar ana son ka yi aswaki don ya zama cewa ka kwaikwayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin ya hada kana azumi ne ko baka azumi za ka yi aswaki mai azumi ya aswaki mai wanda baya azumi ma ana son yi shi mai azumi kawai a san da ba a son yi aswaki shine bayan sallar asar lokacin da asar ta yi har kuma magariba ba za ka yi aswaki ba saboda sannan yunwa ta kama mutum cikinsa yana wato a niƙa abinci ya gama niƙa ma ba abincin sai haka sai ya zama akwai wani bashi bashi da canjin baki da za a samu mai azumi yana yi idan yamma ta yi to kuma Allah yana son wannan bashi bashi sai haka ba a son ka goge shi Allah yake cewa warin da yake fitowa daga bakin mai azumi Allah yana jin sa ya fi almiski kanshi ma saka anan ba a san kaga wani da yamma kafin magariba ma yana ta brush ba a so kana tafiya da kanka abinda Allah yake son jin dadin sa amma mai azumi zai ta aswaki sai an zo la'asar sosai ya dakata ana son wato shugaba ya dinga kula da halin al'ummarsa ka ganin manzala ya lura da cewa in ya ce sai an yi aswaki dole to wasu za a takura musu za a samu takuruwa da mashakka duk abin da manzon Allah ya ce a yi to dole ne sai dai idan akwai ƙarina da ta zo ta ce a ta tsawo'i ne na fila ne to annabi da ya ce ba don kar in matsa mutane na ba da na umarce su ka ganin umarni na dole kenan a ce lokaci ya yi damu don haka ya bayin Allah wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin yin aswaki akwai wata ruwaya da za ku ga annabi yana cewa da na umarce su inda kulli wudu wata ruwaya kuma inda kulli sala wannan an samu nuskha ce wata za ka ga la amartuhum biswak ma kulli wudu inda kulli salah saboda haka duk dai ta tabbata ma'anarta da na umarce su su dinga yi wa kansu aswaki a lokacin kowace alwala ko kuma kowace sallah ma'ana idan zaka saki alwala to ana son kai aswaki a'a ba zaka saki alwala ba alwalar ka tana nan to in za a yi sallah sai kai aswaki an fahimci maganar duk sallar da aka yi ta da aswaki ta dara ladan sallar da ba aswaki ana ganewa ma'ana idan kai alwala da aswaki wannan yayi alwala bai aswaki ba sallar ta ku tayi amma mai aswaki sallar sa ta dara lada tafi lada sama da wanda bai aswaki ba saboda haka mu sani cewa wannan wato a aswaki ya bayin Allah sunna ce mai ƙarfi mai kyau wanda za ta jawo ma yarda Allah kuma a rubuta ma lada saboda haka daga yau in baka yin aswaki ka dinga yi ka dauki tsari irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe da aswaki a tare da shi annabi ko gida zai shiga in zai shiga wajen ɗakin iyalinsa sai ya yi aswaki baya son a ji komai tare da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duba da cewa an ce lokaci yayi kuma makara sai mu bar shi nan amma muna cikin babun aswaki ya bayin Allah akan sa zamu dora akwai hadisi da yawa a cikin su to haka kowa daga cikin mu nan ne wa kanmu fada mu samu aswaki ya gashi nan naira 50 ko 100 zaka same shi in ma kana da bishiyawa in ma ka jin daki ma kan da tarbiyyar darbejiya sai ka dauka domin ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan da mu tsa Allah da mun ya da mu dora kuma kan rago hadisin aswaki wancan satin mun yi bayani ko da yake ba sati dai ba sati biyu ko hudu muna fadan jerin mata yan manzon Allah a jere daga ta daya ta biyu ta uku ta hudu mun tsaya akan ta nawa matar sa ta nawa muka tsaya kai ta nawa ta tara yanan mun faɗi matan annabi guda tara a jere ko za a samu wanda zai gaya mana a jeren nan daga wance sai wance sai wance sai wance ko biyar in farko za ka gaya mana to bismillah wace ce matarsa ta farko nana Khadija sai nana Sauda nana sai Sayyidati Aisha sai Hafsa ita ce ta hudu ta biyar ita ce Zainab bint Khuzaima ita ce matar annabi ta biyar sai ta shida wa kai kokari ai Ummu Salama Hind bint Abi Umayya sunanta Hind bint Abi Umayya ita ce matar manzon Allah ta shida ana ce mata Ummu Salama ta bakwai sai wa Zainab ce a tura masa sunan babanta Jahsh ai kai kokari Zainab bint Jahsh ita ce matar manzon Allah ta bakwai sai ta takwas ai ka faɗi Ummu Salama gane shi ko kuma za ka huta wani ya karɓe ka to wa zai karɓe shi matar manzon Allah ta takwas Juwairiyya bint al-Harith المصطلقية يتتمك تو زويرة جويرية بنت الحارث المصطلقية سو لا ترى رملة بنت أبي سفيان أم المساكين رملة بنت أبي سفيان أم المساكين يتتم ترى النبي ترى ترى قرانا بيو ما تم زعل ده أورات قوم أجيره ita ce Safiyyatu bintu Huyay ibn al-Akhtab Safiyya bintu Huyay ibn al-Akhtab ita ba yahudiya ce an gane ba yahudiya ce al-Huyay ibn al-Akhtab shine babanta lokacin da aka kori wato Yahudawa daga Madina. Aka yaƙi babanta, aka kashe shi, aka kamo su a matsayin ribatattun yaƙi. To Annabi ya aure ta, ya sanya, aka ƴanta ta, ya zama ƴantawar tata shi ne sadakinta. Don aka samu matsala tsakaninta da kishiyoyi, sai a ringa cikin gaba Yahudiyan nan. Wani abin sai ta zo wajen Annabi tana kuka, ta yanzu ba Yahudiya ba ce, ba ta.